بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan maraice na Juma'a 3 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 20 ga watan 2 a shekara ta 2026 Miladiya. Daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan dake Wusaitu a cikin birnin Abuja, a yau insha Allah za mu yi darasi na 3. Kafin mu fara karatu, muna da tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko, mai tambaya yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya kara wa malam lafiya ya saka da alkhairi, amin. Yace menene hukuncin nade hannun riga a lokacin yin sallah? Idan yana nufin nade hannun riga, ma'ana fade ta kamar babban riga ko ta riga mai fadi, idan mutum zai yi ruku'u sai ya tattare ta, to wannan ba laifi bane. Amma idan yana nufin mutum ya ci kwikwiye rigarsa ya rike ta a hannu kuma yana sallah a haka, to wannan laifi ne, domin wannan yana cin karo da natsuwar sallah. Idan ya zamo ka tattare rigarka ka rike ta, to yanzu gabarka ta hannu wacce ka rike rigar da ita ka gaba ta tsaya irin yadda ake so ta tsaya ba idan kana sallah, to irin wannan shine ba a yi. Amma idan mutum ya zo zai yi ruku'u ya tattare rigarsa don ya samu daman yin ruku'u, to wannan babu laifi. Tambayarsa ta biyu ce, me ye hukuncin koyon ilimin addini daga karatuttukan malamai da ake yin recording? Ba laifi, hanya ce daga cikin hanyoyi na koyon ilimi wanda Allah ya sauƙaƙa mana su a zamani. Ka rinƙa bibiyar karatun wani malami ta social media, kila ma har ka sai littafi ka buɗe kamar kana gabansa. Da yawan mutanen da suke zaune a ƙasashen Turai a yanzu, wanda aiki ya kai su, wanda su ba su da damar yanzu su zo su zauna a gaban malamai a cikin gida Najeriya, tunda ba sa nan, ta wannan hanyar suke karatu, kuma sun sauke littattafai da yawa. Da yawa wasu idan ba a yi karatu ba, masu suke tuna mana, malam ya muka ji kwana biyu ba a yi karatu ba. So da haka wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na zamani waɗanda Allah ya sauƙaƙa dan mutane su yi ilimi. Don haka a yau idan ba ka yi ilimi ba, kan rayu da jahilci, ba ka da hujjar da za ka je ka gaya wa Allah. In a da sai an je gaban malami, to yanzu ba sai an je gaban malami ba. In kana jin kunyar ka zo ka zauna cikin yara, yanzu kana ƙuryar ɗakin ka, karatu zai zo ya same ka. Mai tambaya ta gaba ya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ce, da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya, alhamdulillah. Sai ce ya yi addu'a da fatan alkhairi. Sai ce, tambaya, menene hukuncin sallar mutanen da sun san limamin da ke jansu yana yaƙi wato faɗa da tauhidi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya bayyana ƙarara kuma ya yadda da salatul fati kuma yana surkulle? To ba sai na ƙarasa sauran ba, a tsaya a nan. Tunda ka ce ya yadda da salatul fati kuma yana surkulle, to wannan ya shafa duk wani abu da za ka faɗa. Da farko, ita kalmar salatul fati ba wai a lafazin ta fa muke rigima da masu yinta ba, abinda da yawan mutane ba su fahimta ba, su ma da yawa ko ba su fahimta ba ko sun fahimta amma ba sa so su fito da kalar abin don mutane su gane. Abin da aka ƙunsa a ƙarƙashin salatul fatihi ba wai lafazin salatul fatihi ba, cewar shi wanda aka ba wa salatul fatihi an masa wahayinta ne, kuma bayan annabi ya bar duniya. To wannan yadda da cewa za a yi wa wani wahayi bayan annabi ya bar duniya kafirci ne, domin yadda ne da cewa akwai wani annabi bayan wa? Bayan manzon Allah. Kuma ƙaryatawa ne da faɗin Allah, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi. annabi Muhammad cikamakin annaba ne daga shi ba wani annabi ba za a sake wani wahayi bayan sa ba to amma shi sai yazo yace an masa wahayi kuma wahayin na shari'a domin salatul fati ai shari'a ce ibada ce ga wani abu da za a yi ga falalarsa ga ladansa wannan shari'a ce to ka yadda da wannan ko baka salatul fati kai ba musulmi bane domin ka rusa waccan ayar kuma ka ƙaryata manzon Allah na cewa shi annabin ƙarshen zamani ne to wannan shine rigimar dan kada wani ya ce to kawai lafazin salatul fati to me a ciki ai lafazin fa kaza kaza ne ba fadan ba a lafazin bane ba kuma a fakaice shi wanda yayi da awar an kawo masa salatul fati Muhammadul Bakari ko ya fito ya fada a fili ko bai fada ba in ka yadda da abin da yake an masa wahayin salatul fati a takarda haske to ya ce maka shi annabi ne domin me annabta shine Allah ya maka wahayi na wata shari'a yace je ka gaya wa mutane to an masa wannan haka ko ya kira kansa annabi ko bai kira kansa annabi ba a yaren ilimi yanzu sunansa annabi to duk wanda ya yadda da wannan ba wai ya ja ka sallah ba shi kansa sallarsa ba ta yi domin ba musulmi bane kuma kar kai mamaki wanda ba musulmi ba yana sallah ila wani zai iya wannan tambayar ce ah to malam wanda ba musulmi ba yana kwarai fa wanda ba musulmi ba yana sallah kafirai suna sallah addu'ar da kiristoci suke a coci mai sunanta sallah Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya fa dhuqul azaba bima kuntum takfurun sallar da suke a coci ba a bakin komai take ba fito ne da rawa da tsalle tsalle kuma duk da haka sai mun kona su inji Allah kai ko a masallaci kai sallah akwai sallar da ba ta hana ka shiga wuta fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'ud fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa taba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya to da ka rigimar ba a wai lafazin salatul fati ba a yadda da hanyar da salatul fatin ta zo duk dan dariƙar da ya yadda da hanyar da salatul fati ta zo cewa wahayinta aka yi bayan annabi ya bar duniya ga Muhammadul Bakari ya kawo wa mutane wallahi kafiri ne ko baya yinta ko ba ka yinta amma idan kana yinta kai baka san wannan labarin ba ma domin wannan shine mafi yawa da yawan wanda suke yi ba su ma san wannan labarin ba amma ka je ka karanta ta a cikin Jawahirul Ma'ani yaya salatul fati lima ubulika ta zo Hari Ali Harajimi Barada yace Shehu Tijani ya masa shuftatta haka 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 duk wannan abin da na faɗa haka ya faɗa cewa Muhammadul Bakari ne aka yi masa wahayin salatul fati a takarda haske bayan ya shiga halwa aka miko masa ita kuma aka ce je ya faɗa shi ma Shehu Tijani da yana yin wasu salatuttukan daga baya wai annabi ya zo masa yace ka bar duk wani salati ka kama wannan wannan hanyoyin warware musulunci ne ruguza annabta ne to wannan kenan duk mutumin da ya yarda da wannan aqidar to bai halatta a bi shi sallah ba ba wai a bi shi sallah ba ta san ma ba ta yi sai ya koma ya jaddada imaninsa ya yarda annabtar manzon Allah ita ce annabtar karshe daga manzon Allah babu wani annabi shi yasa za ka ga daga cikin su akwai masu fitowa su ce ita salatul fatin ma ta fita annabi yanzu wanda yake fadar wannan har sai an ce maka sallah ta ba ta yi har ka yi ka sassaɓa ka bi shi sallah mutumin da ya ce maka abu kaza na wane ya fi na annabi me yake so ya ce maka wane ya fi annabi to sannan magana ta biyu da ka faɗa ka ce yana surkulle me surkulle tsafi kenan to shin matsafi musulmi ne arni ne wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ذاك سحري كافرشي ني جمي ينسى كافري ني كو ينا سجدا يمتو أرني ني وتزي شغا من ذا الله يشي دوان دي جي وجم بوكا bokan ya gaya masa magana ya yadda bai aiki da ita ma ba tukuri yayi je kai wajen boka yaje wajen boka ba ma ya gaya masa abu yace kai ba kawai ka je wajen sa to sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai karba ba in ku ka yadda da abin da ya gaya maka to ka bar musulunci to idan kai da ka je wajen boka zuwan kawai ya lalata maka sallar kwana 40 yaddar da abin da boka ya gaya maka ya sa ka bar musulunci to shi kuma boka mai sunan sa shi kuma ya sunan sa to galibi inda aka samu matsala a arewacin Najeriya shine mafi yawancin bokaye ba su da sana'a zauna gari banza ne kuma sukan zo su tare a gefen masallatai ko kuma zaman da suke a unguwanni na ba sa fita kasuwa da rana masu kasuwanci sun fita ma'aikatan gwamnati sun fita masu sana'a sun fita su suna gida kun fita kun bar matanku su suna zuwa wajensu suna ba su abin da za su cutar da ku ba ku sani ba to wannan ya sa mutane sai su sakaci sai a samu dan wani masallacin unguwa sai a ce to mallan kai tunda kana nan ka rinka kula da shi ka rinka yi mutane sallah wai arni a bashi kula da masallaci ku je da yawa ku lura a unguwanninmu a arewacin Najeriya galibi za ku ga bokaye su ne limamai amma akan ba su kasan bahaushe ya yi wata barna ya canja wa boka suna shi yasa ba ta fara ɗaya ake gane shi ba sai a ce masa malam ai malam ne mai koyar da tauhidi malam ne mai koyar da fiqhu malam ne boka ma mai duba malam ne ba za a yi karfin bacci kuma sai su zo suna wayo sai a ce a'a shi wannan ai istihara yake waye ce maka wani ne wani istihara ka taba jin wani ne wani istihara bokanci ne ah wannan kai shi da qur'ani yake dubawa waye ce maka ba a tsaki da qur'ani ana tsaki da qur'ani yanzu ka karanta maliki yawmiddin ka bude munjayen ka sa sunan wani ka kulle me wannan tsaki ne aje a ka rubuta wasu ayoyin alqur'ani da jini tsaki ne ana tsaki da qur'ani aje a ce a karanta qur'ani amma da baya da baya faji ne ana tsaji da qur'ani aje aje a dauki qur'ani irin namu na gida na rubutun gargajiya ana karanta duk takarda ana jefawa a cikin jini me wannan faji ne aje a ce a samu qur'ani izu 60 a raba izu 30 30 aje gindin masai ta gargajiya a sa izu 30 nan izu 30 nan a zauna akai ai ba haya me wannan amma da qur'ani ake haka ana tsafi da qur'ani amma qur'ani ba littafin tsafi bane kamar yadda banalin totalin asali ba kayan maye bane amma ana maye da su ko ba ai ana yi wannan shine abin da ya kamata mu gane Allah ya sa mu gane me take da ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan lafiya kuma ya amsa ibada amin yace menene gaskiyar cewa idan baka samu sallah akan lokaci ba wai ka bari zuwa gobe daidai lokacin ta a wannan ba gaskiya bane wannan ƙarya ne idan mutum bai samu sallah akan lokaci ba na farko abin tambaya me ya hana shi samun sallar a lokacin idan mantuwa ce ko bacci ko uzuri karɓaffe a shari'a to ai duk lokacin da uzurin ya kauce kai wannan lokacin shine naka lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata zakaraha fa innahu waqtuha idan bacci kake har sallah ta wuce ba kai ba to kai yanzu Allah ya rike maka lokacin ta duk lokacin da ka tashi kai shine lokacin ta a wajenka idan mantawa kai ba kai sallar ba to yanzu kai duk sauran wanda suka yi sallah lokaci su ya wuce a wajensu amma kai yanzu lokacin bai wuce a wajenka ba saboda uzurinka karɓaffe ne mantuwa uzuri ce a shari'a domin Allah manzalla ya roƙa mana rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah yake karfa alhi Allah karka kama mu in muka yi kuskure ko muka yi mantuwa Allah yake na yarda to da haka mantuwa uzuri ce duk lokacin da ka manta sallah sai ka tashi a sai ka tuno ko yaushe ne to yi alwalaka a tsanaki kai kayanka da kai da wanda yayi ta akan lokaci duk ɗaya kuke kai ma lokacin kenan a wajenka to amma a ce kuma wai yanzu kai ta jira kana raka ta sai jibi ko sai gata ko sai gobe to kana da garantin zaka kai gobe wannan bai dace wannan ba gaskiya bane ba ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan lafiya yace tambaya ta ita ce an ce Allah baya ansa addu'ar wanda jininsa ya ginu ko jikinsa ya ginu da haram to mallan yaya zan yi Allah ya amsa neman gafarar shi idan ya tuba mana neman gafarar sa idan ya tuba Allah ya maida mallan gida lafiya to ba wani zanubin da Allah baya yafewa sai dai kowane zanubi akwai ka'idojin yadda ake tuba in ana yi idan zunubi ne wanda ya shafi tsakaninka da Allah to sai ka tuba tsakaninka da Allah kuma kai nadama shi Allah yana kallon zuciyarka in tuban na gaske kai ya sani in na ƙarya kai ya sani zai mu'amalance ka da abin da kake kudura da shi ne a cikin zuciyarka amma idan zunubin ya shafi haƙƙin wani misali sata ce to kaga sata laifi ne ga Allah kuma da haƙƙin wani a ciki to ko ka ce Allah na tuba kai tuban gaske Allah ya yafe maka amma fa da saura sai ka dauki kayan mutane ka je kai ne kamayan musu shi ake kira da raddul mazalim mayarwa da masu haƙƙi haƙƙinsu to idan mutum ya cika wannan sharuɗa babu abin da zai hana Allah ya yafe masa haka duk mutumin da ya ci haram kuma yanzu yake nadama to na farko ya tuba ga Allah na biyu ya dau kudin nan na haram ya mayarwa da masu shi kayansu inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha tambaya ta karshe yace assalamu alaikum wa alaikum assalam ina hukuncin bin liman mai karatun alqunutu na sallar subuhi a asirce ya halatta a bi shi duk da abin da yake yi ba daidai bane ba wani alqunutu tabbatacce da ake yi a iya sallar asuba kuma a asirce wannan hadisi bai inganta ba manzo Allah yana yin qunutun nawazil qunutu in wani abu yana faruwa na alheri ko kishiyarsa kuma yakan yi shi ne a dukkan sallolin farilla ba sai iya asuba ba kuma yana yi ne a bayyane ma mu suna jin me annabi yake roƙa kuma suna cewa amin 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 sannan kuma akwai qunutu na wuturi kadai shi kuma a wuturi kadai ake yin sa ma'ana sallar dare ta wuturi kuma suna da dan bambance bambance amma yanzu ba lokacin bayani bane da haka dai a dauki cewa a sallar asuba akwai qunutu kuma qunutun nan liman kadai ya san me yake fada kuma a boye ba a ji wannan babu shi a musulunci domin hadisin da yazo da wannan bai tabbata ba Allah ya sa mu gane akwai wani mara lafiya da yake neman addu'a muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sokinsa madaukaka Allah ya bashi lafiya da dukkan marasa lafiyan mu na gida da asibiti wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba akwai annoba ta gobara da take ta faruwa a jihar mu ta Kano a kasuwanni kusan yanzu kashi kashi ya kai wajen kashi biyar muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ya dakatar mana da faruwar haka abinda aka rasa na dukiya Allah ya maida ninkin ba ninkin sa kuma lallai ne ƴan kasuwan mu musamman na jihar Kano inda na fi sani lallai sai sun shiga taitayin su kuna neman kuɗi riris amma kun kasa kusan dabarar da za ku yi ku tsare dukiyar ku idan ka shiga kasuwannin mu zaka yi mamaki zaka yi takaici dukiya tana nan narke a cikin kasuwanni wasu ma fa har a cikin kasuwannin suke aje kuɗi ba sa kaiwa banki kuɗi cash suna aje shi a kasuwa sai ka ji in an yi gobara wani ya ce maka a shagon sa bayan kaya akwai kuɗi miliyan ɗari kaza amma ba za ka samu hanyar da kai mutum ma za ka bi ka wuce ba ballantana mashin ballantana mota kashe gobara in ana gobara sun cike ko ina sun matse ko ina wannan yake sawa ko gobarar ta tashi kafin a shawo kanta sai an sha wahala sai ta yi barna kuma yanzu a ce manya-manyan kasuwannin mu irin na jihar Kano ba su da helicopter kashe gobara nasu na kansu jira suke gwamnati ta zo ta kashe musu wani dan kasuwa ya gaya mun yace malam wata rana muna cana gobara makamancin wannan ta taba faruwa amma kafin minti 30 an kashe ta tuni helicopter sun tashi sun fesa chemical sun fesa ruwa sun kashe ta amma yanzu totally gaba ɗaya jihar Kano ba ta da isassun kayan kashe gobarar da in ana gobara a jihar Kano za a kashe sai an kawo dauki jihar Katsina jihar Jigawa to kafin motar kashe gobara ta zo maka da jihar Jigawa gobarar ta ci abin da za ta ci kuma in ma motar gobarar ta zo babu hanyar da za ta shiga to gaskiya ya kamata duk da mune muku jaje amma ya kamata gaskiya ku yi karatun tanasu ku daina tunanin cewa wani ne zai kawo muku dauki daga waje duk wanda zai kawo muku dauki daga waje idan musiba ta faru makamancin wannan taya ku ya zo yi amma ku ne asalin masu aiki sannan su kuma gwamnati su sani amana ce a kansu na su kula da dukiyar talakawa wani abin shi talaka baya iya yi wa kansa amma gwamnati sai ta shigo da karfin mulki ta gyara saboda ita kanta gwamnati tana samun revenue daga hannunsu in kasuwancin ya durkushe ya lalace nauyin kan gwamnati zai sake dawowa ta rasa hanyar revenue dinta kuma ƴan kasuwa ƙanana waɗanda gobarar ta cinye wa jari da yaran kantina duk ƙarshe kan gwamnati za su dawo wasu za su koma yan ta'adda, wasu su koma masu kwacen waya, wasu su koma kaza, to dole dai nauyin kan gwamnati ya sake dawowa. Haka muna kira ga gwamnatocinmu da kuma su kansu ƴan kasuwa dan la ya kamata a duba. Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin. To sannan sako na ƙarshe kafin mu fara karatu, a jiya ina jin wasu sun gani a clip ƴan kala kato ƴan tasine sun kawo wata shubha cikin al'ummar musulmi, wai ba kuskuren baki. Yanzu su kuma wata sabuwar fatawa a addinin su ba kuskuren baki in ana azumi. Larabawa suka ce satubbi lakal ayyamu ma dumta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tazawwaj. Bahaushe yace kowa ya dade zai ga da dau. To abin tambaya shine wai daman dan kala kato ya yadda da kuskuren baki a alwala ne? Idan ya yadda da kuskuren baki a alwala, to ya sauka daga kala kato, ma'ana ya musulunta kenan. Domin ai kuskuren baki ba ta zo a Qur'ani ba. Kuma kun ce ku duk abin da bai zo a Qur'ani ba ba ku yadda da shi ba, to jawo mana ayar kuskuren baki a Qur'ani. Babu ita. Da haka magana ce ana yi ana ƙaryata kai. Ka ce ba kuskuren baki yanzu a da azumi. Okay, to kafin azumi akwai kenan. To in akwai daga wace ayar? Allah ya shirye da mu. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 193 cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta 194. Fadin Allah madaukakin sarki, ash-shahrul haramu bish-shahril haram. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
To wannan aya ci gaba ce dangane da maganar ramuwa. Idan an maka karama, musulunci bai hana haka ba. A ayoyin baya Ubangiji madaukakin sarki ya ce ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Kada ku yaki kafirai a cikin masallaci mai alfarma, ma'ana a Makka kenan, sai fa in su ne suka fara yaƙanku a nan. Allah ya ce to in ku su suka fara yaƙanku a nan, to ku ma ku rama. An gane ko? To sai Allah ya ce ash-shahrul haramu bish-shahril haram. Domin wata mai alfarma daidai yake da ɗan uwansa wata mai alfarma, kamar yadda gari mai alfarma kimarsa ɗaya take da ta gari mai alfarma. Abin nufi ana so a ce da kai, uba bai fi uba ba, uwa ba ta fi uwa ba, gari bai fi gari ba. Idan mutum ya keta alfarmarka a gari, kana da damar karama. Idan mutum ya zagi mahaifinka, kana da damar kai mai karama. An gane ko? To amma idan ka ga dama ka ce ka yafe, wannan kuma falala ce. Amma in baka yafe ba karama, to baka saba wa Allah ba subhanahu wa ta'ala. Domin wannan shi yake bayuwa izuwa ga zaman lafiya a duniya. Idan wani ya san cewa in yayi maka ba daidai ba a wani lokaci, kai kana jin nauyin lokacin ba za ka rama ba, to ba zai rinka yi maka ba sai lokacin yayi. To shine Allah subhanahu wa ta'ala tare da ya sanya Makka ta zama gari mai alfarma, amma bai yadda a keta mutuncinka a Makka kai kuma ka kyale ba. Tare da ya sanya watanni masu alfarma, ya ce kar a yaki a cikinsu, amma tare da haka bai ce fa in aka takale ka karama ba. Ina fata an gane. Da haka Allah ya ce ash-shahrul haram, wata mai alfarma, bish-shahril haram, daidai yake da wata mai alfarma. To wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai watanni kenan masu alfarma. Waɗannan watanni masu alfarma kuma guda 12 ne, inna iddata shuhuri guda 4 ne cikin 12, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Haƙiƙa adadin watanni na shekara guda 12 ne rubuce a littafin Allah, ma'ana a lauhil mahfuz, yawma khalaqa as-samawati wal arda tun ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa ya rubuta watanni 12 a lauhil mahfuz sai ce to cikin watanni 12 nan arba'atul hurum akwai hudu masu alfarma ma'ana masu daraja ta musamman sai Allah yake fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku rinka zalunta kawo kanku a cikin su ku kula da ayyukan ibada ku gujewa ayyukan sabo saboda waɗannan watanni na musamman ne to daga cikin su akwai watan zulqa'dati zulqa'da yana daga cikin ashhurul hurumi to wannan shine abin da ake nufi anan watan zulqa'da shine ash-shahrul harami a wannan ayar al-imam ikrima ya rawaito daga abdullahi dan abbas da bahaq da suddi da wasu daga cikin malamai magabata dukkan su suka ce lamma fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu'tamiran wata rana annabi ya taho daga madina yazo makka zai yi umara fi sanati 60 min al-hijra wanda wannan ya faru ne a shekara ta 6 bayan hijra wa habasahu al-mushrikuna 'an ad-dukhuli wal-wusuli ila al-bayt sai mushrikai suka tare wa annabi hanya suka ce ba zai shiga ka'aba yayi umara ba wasadduhu suka kange shi biman ma'ahu min al-muslimina da duk wanda suke tare da shi cikin musulmai fi zulqa'dati aw watan zulqa'da an gane ko wa huwa shahrun haram kuma shi watan zulqa'da wata ne mai alfarma ba a yaki a cikin sa da suka gano ga annabi ya taho kuma a wata mai alfarma kuma shi baya yaki a wata mai alfarma sai suka shirye su yi masa ta'addanci a watan mai alfarma sai suka tare masa hanya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai kula su ba bai biye musu ba ba a yi fadan ba sai ya kyale sai ya koma madina to shine cikin hikimar Allah shekara da ta zagayo sai Allah madaukakin sarki ya bashi umarni cewa yazo yayi fatu makka yazo ya tirsasa mutanen makka ko ta karfin tsiya ya shiga garin to kuma kewayowar da yayi shekarar da ya dawo kuma sai ya dawo a watan zulqa'da to shine sai suke cewa a ya kuma zaka zo a watan zulqa'da da karfin soja ka matsa mana ka shigo mana gari kenan ka keta alfarmar wata ne alfarma to shine sai Allah ya ba su amsa ku a can da kuka tare shi ba watan mai alfarmar kuka keta ba da haka shi ma yanzu dan ya rama ai wata mai alfarma bai fi wata mai alfarma ba ash-shahrul haram bish-shahril haram wata mai alfarma ai daidai yake da wata mai alfarma da haka in kai laifi a wata mai alfarma ba zai hana harama a wata mai alfarman ba in ka zalunci wani a wata mai alfarma ba zai hana a dauki fansa a kanka a wata mai alfarman ba to anan akwai abin da larabawa suke kira da ba'ul tashbihi ko ba'ul tamthili ko ba'ul insafi anan da aka ce ash-shahrul haram bish-shahril haram kamar kace ne ash-shahrul haram kash-shahril haram da ka ba'un din nan a madadin kafin take yoso da dama a larabci idan ana so a kwatanta wani abu da wani abu sai a ce kaza ka kaza kamar a ce aliyu kal asad aliyu kamar zaki ne to wannan kafin din shi ita suke kira da adatut tashbihi harafin da ake kamanta abu da shi kamar kai ne a Hausa kace kamar kaza an gane ko to a larabci ba iya kafin kadai ake kamance ce ne ya da ita ba ma'ana ba ita ce kadai harfu tashbihi ba akwai ba'u akan ce aliyu bil asad bi ma'ana kal asad kamar yadda sukan ce wajhuka bil badari bi ma'ana kal badari akhlaquka bil miski bi ma'ana kal miski an gane ko da haka anan Allah yana kwatanta wata mai alfarma ne da wata mai alfarma to da wannan ne muka kalubalanci dan dariqat tijaniya dangane da cewar da Shehu Ibrahim yayi a cikin littafin sa Majmu'ur Rasail cewa shi ma yana yin kunfa ya kunu yace wa amri ka amrillahi in qultu kun yakun wa kullun bi amrillahi fa hukum bi qudrati jidda suna cewa asalin baitin wai da Sayyid Abdul Qadir ne to amma bincike na ilimi ya tabbatar da cewa Sayyid Abdul Qadir bai faɗi wannan bakariya ne amma shi Shehu Ibrahim a cikin littafin sa Majmu'ur Rasail shafi na 80 ya faɗi wannan wa amri yace ni ma umarni na ka amrillahi kamar na Allah ne da haka bi amrillahi da yace anan ba'u tashbihi ce irin ta ash-shahrul harami bish-shahril harami wai shi ma idan yace wa abu kun abin yana kasancewa kamar yadda Allah in yace kun abu sai ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai ya ce wa kullum bi amrillahi kuma duk wannan wai yana yi ne da izinin Allah fahakun bi kudrati da ka kayyade ni na isa ina da iko. A wata waƙar cikin ku na kiriya yace kuma yace kada kassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi wai Allah ya kebance shi bil ilmi da ilmi wanda ba wanda ya sani sai shi wat tasrifi kuma Allah ya bashi ikon juya duniya duk abin da yake so ya faru a duniya wai yana yi ba shine suka ce wata rana yana tafiya a jirgin sama wai mai ya kare wai ya kara wa mun jirgi ba sama wai yace in qultu kun da nace abu ya kasance ya kun abin yana kasancewa bila tasrifi ba bata lokaci ba jan kafa to wannan ƙarya ne Allah kadai shine mai kunfa ya kulu innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakunu sai yake fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un to daka wannan ba'un din da shehu ibrahim yayi amfani da ita wa amri bi amrillahi ba'u tashbihi ce irin ta ce a cikin ash-shahrul haram bi shahril haram ubangiji yace wal hurumatu qisasun su alfarmomi daidai da daidai suke alfarma ta wata daidai take da ta wani wata ma'ana wata mai alfarma daidai yake da dan uwansa wata mai alfarma alfarma ta gari daidai take da alfarma ta gari alfarman makka ga wanda aka yi wa ba daidai ba a ciki daidai take na shi ma ya rama a makka in ya rama kuma bai keta alfarma ba ubangiji yace fa mani ita da alaikum duk wanda ya tsallaka muku iyaka ya yi muku ta'addanci fa atadu alaihi to kuma ku tsallaka masa iyaka ku rama ta'addancin da ya muku to anan kun ga kamar yadda muka faɗa a jiya akwai abin da ake kira da mushakala da mumasala da aljaza shine ai maka abu karama to su larabawa ramuwar ma suna kiranta da sunan laifin kaga wanda ya maka ta'addanci sai a ce kai masa ta'addanci kai ba ta'addanci kai ba kai ramuwa kai to amma su a larabci sukan ce wa mai ramuwa dan ta'adda abin nufi mai rama ta'addanci amma asalin dan ta'adda shine wanda ya fara yin laifi ko wanda ya ta'addanci kamar anan daidai da fadin Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha daidai da fadin Allah fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi shine amru dan kulsum yace ala la yatahallan ahadun alaina fa najhal fawqa jahlil jahilina yace ahir kada wani ya mana wauta mu ma sai mu wauta sama da tawaye abin nufi sai mu rama wauta to da haka larabawa suna yin wanda anan Allah madaukakin sarki ce duk wanda yake tara muku iyaka ku ma ku ketara masa iyaka amma karama kar ka wuce inda yayi maka ka tsaya daidai an gane ko mana a musulunci babu ai kayan kara kai na itace sai dai ai ma kayan kara kai na kara ai ma na itace kai na itace ai ma allura kai allura amma ba ai ma allura kai jarma babu magana gramuwa gayya ta fi ta gayya zaki a'a babu wannan a musulunci idan dai ba za ka hakuri ba za ka iya hakura ba to karama amma daidai da yadda aka yi maka bisinni wal juruha qisas Allah ya ce wa katamna alaihim fiha su ma yahudawa mun rubuta musu a cikin littafin at-taura annan nafsa bin nafsi cewa rai daidai take da rai wal aina bil aini ido daidai yake da ido sauran ni kuna kuma idan an yi sai ai kisasi ai hafashe mutum ne ya zo ya sare ka da wuka to ba a cewa kai tsaye a sare shi da wuka a'a sai an tsaya an duba zurfin ciwa ana wasu mutum biyu suka faɗa a zamanin annabi ɗaya ji wa ɗaya rauni sai manzo Allah ya ce ka ji ya ce a biya ne yanzu sai aka je aka yi kiyasi aka ce a biya ko aka bashi abin sai hakkin ka kai ne ba kaman ba musulmi ba shi da ya barna shi yanzu shine musulmi to galibi ɗan uwan mu talakawa suna da san kansu lallai idan mutum yayi ba daidai ba musamman aka gane ganganci yayi yayi za a yi masa ubangiji madaukakin sarki yace wattaqullaha lallai ku ji tsoron Allah ba na ku kiyaye dokokinsa wa alamu kuma ku sani annallaha ma'al muttaqin lallai Allah yana tare da bayinsa masu tsoron sa to malamai suka ce ma'iyya iri biyu ce akwai al-ma'iyyal amma akwai al-ma'iyyal khassa Allah yana tare da kowa domin ubangiji yake alam ta alam annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa inna allaha la ma'al muhsinin inna allaha ma'al muttaqin in wallahu ma'as sabirin wannan ma iya khassa kenan kamar yanzu ne a ce wani a ai yana tare da shugaban kasa ba ana nufin kaga shugaban kasa zaka ganshi manna a jikin sa ba mana yana da wani matsayi na musamman a wajen shugaban kasa an gane ko to sannan mu gane cewa cewa Allah yana tare da wani cikin bayi ba fa yana nufin da zatin sa ba domin Allah ya fi karfin ya kasance tare da bayinsa da zatin sa a'a Allah yana tare da bayinsa ne da ilimi da iko duk inda kake Allah yana kallon ka duk inda kake bai gagara Allah ya zartar da wani hukunci akan ka kuma hukuncin yayi aiki ba talabijin a studio ana daukar sa ba amma idan ka bude talabijin a can sai ka ganshi a can sai ka ganshi to abin tambaya shine shi wanda ka gani a talabijin shine mutumin ko hotonsa ne hotonsa ne na'ura kawai ka gani da zaka zunguri talabijin ka amma gulatu sufiya masu aqidar wahdatul wujud yan komai Allah daga cikin sufaye su suka fara bata wannan fassara ta Qur'ani su ce ai Allah yana tare da kowa a ko ina da tafiya sai tafiya sai su ce maka to ai wani ma ya zama Allah ai wani ma ya zama Allah ai Allah ya shiga jikin wani ba a miliyan waje nawa ake yin ta to daga wannan lissafi ne irin na kiristoci su ce Allah ɗaya ne kuma uku ne ba wata calculator da za ta karbi wannan lissafin uku kuma ɗaya ba yadda za a yi uku ta zama ɗaya sadaka dai aqidar musulunci Allah ɗaya ne shi yasa da Allah yake so ya kai annabi inda yake da zatin sa sai yasa aka dauke shi aka kai shi sama alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak subhana allahi lalle allah ma'al muttaqin yana tare da masu takawa ko wannan ya ishe ka ka zama mai takawa domin Allah zai kasance tare da kai duk wanda Allah ya kasance tare da shi ba za a taba yin galaba akan sa ba sai Allah ya ce
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله مع يحب المحسنين
الله يقول وأنفقوا كما ديكو تشير وأنهم أمرنهم ميميني لأنهم أبايا مكمن تنصصن قباتا daka ciyarwa tana daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci tana daga cikin abubuwan da Allah yake yawan umarta bayi da su musamman a wata Ramadan kun ga ayoyin azumi ne suka gabata sai Allah yake ta goye waɗansu umarni akan na azumi fahimta mai kyau kuma ba wai yanzu ba tun zamanin sahabbai aka fara wa ita wannan ayar gurguwar fahimta tun sahabban annabi ba su bar duniya ba suke ta kokarin gyara fahimtar mutane domin yanzu sau da dama idan kai wani abu na ganganci sai a ce wala tulqu bi aydikum ila talu karka jifa kanka sanadi har zuwa Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda Huzaifa ya karanta wannan aya wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila talu ka sai ce nazalat fi nafaqati ayar ta sauka ne akan ciyarwa idan aka ce ka ciyar kana da abin ciyarwa kuma ga masu bukatar ciyarwar sai ka kike ciyar da su to kai ka cuci kanka ka jefa kanka zuwa ga halaka domin ya tabbata a hadisi kudusi cikin abin da Allah zai tuhumci mawadata da shi a ranar lahira zai ce ya kai wani na baka dukiya amma na ji yunwa ka kika ciyar da ni sai mutum ya ce ya ubangiji ya za a ka ji yunwa alhalin kai ne ubangijin talakai sai ce ba ni nake nufi ba wani dan uwanka ka san yana cikin bukata yana cikin yunwa ka kika ciyar da shi da ka ciyar da shi da ni ka ciyar ni zan biya ka sai kaga mutum yayi nadama ina ma dai a ce nayi a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba to daka aya tana magana ne akan ciyarwa al-imam ibnu kathir yace wa huwa an ibn abbas an rawaito daga abdullah dan abbas da mujahid da qatada da dhahak da hasan al-basri duk sun fadi kwatankwacin wannan magana da huzaifa ya fada wa sahabbai za su kai musulunci kasar italy an yi yaki ne girma tsakanin rundunar musulmai da rundunar kafirai ko lokacin da ake gwabza wannan yaki sai wani daga cikin sahabbai mutanen madi mutanen makka sai yayi kundin bala ko kunar bakin wake mana shi kadai diya yaken da annabi yayi tare da mu aka je wa nasarnahu mun taimaki manzon Allah falamma fashal islamu wa zahara lokacin da musulunci ya yadu ya samu daukaka ijtama'ana ma'sharal ansari najiyan sai mu mutanen madina muka taru muka yi mitin abu ya annabi ma bai sani ba babban yamu mun zama abokan annabin sa mun zama mataimakan annabin sa hatta fashal islamu yanzu ga musulunci ya yadu ko ina da ina wa kasru ahluhu yanzu musulmai sun yawa wa kunna qad asarnahu ala al ahlina wal amwal wal auladi da kafin musulunci ya kai haka duk mun daina kasuwancin mu mun daina noman mu mun daina kulawa da iyalan mu saboda mai damuwa da sha'anin musulunci sai kaga mutun ya tafi wa azi wata biyu wata uku bai kula da matarsa ba bai bata haƙƙin aure ba sai kaga mutun ya daina zuwa kasuwarsa dan dai da awar musulunci suka ce duk mun yi wannan awancan karo na farko to yanzu bukata ta biya musulunci ya karku musulunci ya samu nasara sai suka ce waqad wada'atil harbu awzaraha kuma yanzu ma wutar yaki ta lafa yanzu ba kasafai kace ji ake kawo annabi hari ba ko shi ya kai fa narji'u ila ahlina wa auladina fa nuqimu fihima to ina ma dai yanzu mu dan sassauta mu koma kuma mu kula da iyalan mu mu kula da dukiyoyin mu mu kula da ƴaƴan mu to da suka yi wannan mitin din a boye annabi ma bai sani ba amma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Abu Ayyub yace fa nazala fina wa anfiqu fi sabilillahi take sai ga aya ta sauka Allah yana jin kunnan mu ku ci gaba da abin da kuke yi na hidimar musulunci na kashewa addini kudi dan ya buwaya wala tulqu bi aidikum ila taluka kar ku jefa kanku halaka da haka Abu Ayyub yace fa kanat tahlukatu fil iqamati bil ahli wal mali wa tarki jihad da haka sai muka fahimci abinda Allah yake nufi da jefa kai cikin halaka shine daina hidimar addini dan ka kula da ƴaƴa daina hidimar addini dan ka kula da dukiya idan kai haka ka jefa kanka halaka domin idan an je lahira ba abinda zai tsayar da kai sai wannan hidimar addini ƴaƴan ka guduwa za su ci baka to in ka kama abin da zai gudu ya baka kabar wanda zai tsaya maka kai ne ka jefa kanka ga halaka yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani danka da kai wa hidima ka bata rayuwarka dan shi matarka da kai wa hidima ka bata rayuwarka dan ita a ranar lahira ba ma ta so ta ganka amma masallacin da ka gina talakawan da ka ciyar marayun da ka tarbiyantar bohol din da ka haka aka sha ruwa waɗannan su za su zo su tsaya maka a gaban Allah su za su zama gatanka ko a kabari duk soyayyar da ƴaƴanka suke maka da duk soyayyar da matarka take maka idan aka kai ka kabari aka binne ka ba wanda zai iya zama awa biyu tare da kai wasu idan suka dawo gida suka shiga fantamawa da dukiyar taka sun ma manta da mai ita shi yasa Allah yana da hikima da na lahira baya dawowa da na lahira yana dawowa da yau yakin da za a yi a duniya Allah ka dai sai wani makiyinka ne ko gaishe ka baya yi gaba kuke yi amma ka mutu matarka ta aure shi ya gaji gidanka ka zo ka tarar da shi kabe kabe a gidanka kaga inda ana dawowa ai ba za a zauna lafiya ba shi yasa Allah yake nuna mana mai cin dan mu riki mai cin kada mu riki mara cin mu a tunanin mu hidimar iyali da hidimar dukiya da hidimar ƴaƴa ita ce mai cin a hidimar addini ta fi ci tare da cewa hidimar iyalin ma tana daga cikin hidimar addini hidimar ƴaƴan ma tana daga cikin hidimar addini amma ka ce zaka tare mata ka bar wani abun bayan ita to kun shakka babu kai asara ka sake dishi ka kama gani shi yasa malaman musulunci sun yi fassara guda uku a karkashin wannan ayar a takaice wasu suka ce abinda ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka shine mutum ya tattare dukiyarsa yana kula da ƴaƴansa da iyalansa amma dan an nemi sadaka neman sadaka a masallaci ko an nemi wata gudunmawa ta gina rijiyar burtsatsai ko kaza ce a mu hidimar iyali ta ishe mu ta sha kan mu a ba wuce ce a cikin ido ake tsauriya duk da zaka kula da iyalanka amma kar ka yadda a dukiyarka babu wani kaso da kake sawa a asusun masallacin unguwarku babu wani kaso da kake warewa na dukiyarka wajen kula da marayun makotanka babu wani kaso da kake warewa na talakawa mayunwata mabukata to in kai haka lallai ka jefa kanka zuwa ga halaka a wani kaulin na malamai suka ce yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka shine mutum yana aikata laifi ya tabbatar laifin yake yi kuma shedan ya zo ya zuga shi ya ce masa ko ka tuba Allah ba zai karba ba domin yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka domin da ka yarda da wannan wahayin na shedan aini yanzu ma na kai inda ina jin ko na tuba Allah ba zai yafe ba to yanzu abin da ya rage maka kawai shine ka ci gaba da yin laifin naka kuma akwai mutanen da yawa shedan ya musu irin wannan busar a zuciya suna aikata laifi sun yarda abin da suke yi laifi ne kuma yanzu shedan ya gamsar da su cewa wai ko sun tuba ma Allah ba zai karba ba shine sai kaga mutum yana ta yin laifi yana ta yin laifi idan sa ya riga ya harbe a cikin aikin laifi saboda shi dan ya gamsar da shi cewa in yi tuba ba bazai Allah bazai karba ba wannan ma jefa kai ne zuwa ga halaka domin ba ranar da zaka dawo in dai kana da wannan tunani sai dai kullun kai ta gaba sannan malamai suka ce har ila yau yana daga cikin jefa kai a cikin halaka shine mutum ya san ga abu da yake na daidai kuma ya ki ya tafi yana yin abin da yake ba na daidai ba amma dangane da hukuncin kundin bala ko kunar bakin wake Hafiz Ibn Hajar kamar yadda Dr. Mustafa Al-Adawi ya kawo a cikin At-Tafsil li Ta'wil At-Tanzil Ibn Hajar yake cewa malamai sun tafi akan cewa shi kunar bakin wake yana halatta amma da sharuɗa daga cikin sharuɗan ya zama dan a raunata sojojin kafirai sojojin kafirai sun fi karfin na musulmi ko sun kulle wata kofa suna cutar da musulmi ta bayan kofar kuma an gagara a bude ta to ba laifi bane wani daga cikin musulmi ya daura bam ya fasa ta domin ya ceci sauran ƴan uwansa to sannan kuma ya zama dan ya sa tsoro a zakatan kafirai dan su ba za su iya wannan ba idan kai to sai ka tsorata su Allah kuma ya ce wa idduluhum masabatun min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sannan ya zama fadan da za a yi kunan bakin waken a cikin sa ya zama fada ne wanda musulunci ya yarda da shi ba fadan ta'addanci ba irin abubuwan da suke faruwa a kasashen mu wani ya daura ba mai zai fasa mutane ya kaza wannan fadan ta'addanci ne ba fadan musulunci bane ba amma in dai fada ne na musulunci to akwai yanayin da yana iya halatta a yi kunan bakin wake domin sau da dama wata ran sai ta mutu sauran rawukan suke rayuwa ita kanta kalmar kunan bakin waken a yadda ake bada labarin ta an ce wani sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi a da rawo da shi shine idan zai yi hawa na shekara sai a samu masa garjejen kato saurayi lafiyayye ga doki amma ba zai hawa doki ba fa kawai sai a samu saurayi garjeje sai a yi wannan saurayin kwalliya kamar ta doki sai hawa bayansa kuma saboda cin mutunci sai biyu da shi har ta gaban iyayensa dole iyayensa sun fito sun kalla to shi kasaitarsa kenan ta mulki an ce shi bakin wake wani jarumin saurayi ne baki ne kuma shine ake ce masa bakin wake to sai yake waye yake wayo kansa a wannan shekara sarki yace shi zai hau yake ne yace to daga yau ba za a saki hawa wani ba to shi bakin wake an ce a gefen ugwarsu akwai baba wajen rini rijiyoyin baba sai dai ya samu wata tsohuwar rijiyar baba ya cika ta da wuta bakin wake ya zo yana neman yafiya a wajen iyaye da ƴan uwa ina kuyafe ni ana bakin wake me ya faru wannan hawan ba da kai aka fara ba wani ma an haushi
kuma ya ci gaba da rayuwa ya ce a ni dai na san me nake ku dai kuyafe mu
to kawai da sarki ya hau bakin wake sai da ya bari an zo daidai wajen wannan rijiyar sai ya kankane sarki da ya tafi kawai sai ya danna da shi da sarki a cikin rijiya sai suka kone sarkin ya mutu bakin waken ya mutu to daga nan ne Bahaushe ya samu sunan kunan bakin wake to kaga bakin wake ya mutu amma sauran mutane sun zauna lafiya da ka dai ubangiji yake wala tulqu bi aidikum ila taluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kalmar at-taluka masdari ne daidai yake da halak daga halaka ne ya halaku halakatan wa halakan wa talukatan da ka Allah yake wala tulqu bi aidikum ila taluka kada ku jefa hannuwan ku zuwa ga halaka sannan a ka'idar larabawa su fi'ilin alqa ba sai masa ta'adiya da ba a cewa alqa bikaza sai dai a ce alqahu an gane ko a madadin a ce wala tulqu aydikum ila taluka wannan shine abin da larabawa suka sani asali a grammar amma qur'ani sai yazo da wala tulqu bi aydikum ila taluka ya ƙara ba'u to shine wasu malaman lugar larabci suka ce wannan ba'un din za'ida ce ƙari ce wasu kuma suka ce a'a ba ƙari bace a larabcin ana iya faɗar haka amma ba shi yafi shahara ba me yasa Allah ya faɗa dan ya nuna wa larabawan da basu iya wannan yaran ba ko basu iya wannan kalan na zance ba su sani wannan din ma ba laifi bane in an yi domin shi alqur'ani yana daga cikin mu'jizarsa hatta yaran larabci qur'ani yana gyara wa larabawa shi akwai kalmomin da zaka samu larabawa ba sa faɗa su a yaran su asali amma qur'ani sai ya zo ya faɗa dan ya gyara musu ko suna ganin faɗar laifi ne sai qur'ani ya zo ya faɗa dan ya nuna faɗar ba laifi bace Qur'ani yana daga cikin mu'jizojinsa irin waɗannan abubuwa da haka Allah ya ce wa afinu kuma dai ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son bayi masu kyautatawa kyautatawa malamai suka ce akwai kyautatawa kai akwai kyautatawa tsakanin bawa da mahaliccinsa akwai kuma kyautatawa tsakaninka da ƴan uwanka kyautatawa kanka shine kai abin da Allah yake kai
kama daga imani da aiki nagari in kai haka ka kyautatawa kanka in baka yi haka ba kanka ka cuta ba kowa ka cuta ba kyautatawa Allah shine ka bi umarnin da ya saka a matsayin godiya bisa ga ni'imomin da ya maka sannan kyautatawa ɗan uwanka shine wanda kake iya kyautatawa cikin maganganu ka kyautata masa wanda kake iya kyautatawa cikin ka dauki dukiya ka bashi ka kyautata masa sannan kuma kyautatawa baki daya sanadiyya ce daga cikin sanadai da suke kai mutun aljanna ubangiji yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddal lil muttaqin yace alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dara'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas yace wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa to akwai wanda yazo zai musulunta amin
Allah
wala ya. Ko jinsa? Ko ba
wa mana ruwan. Wace? Kaumul a gain. Yo.
Yo wani ne su ne da. No, I never knew. What made me that I wanted to come inside? And when I started this path, I see somebody that never worked for you, never do you anything, just kind of conversation. So as I go sit down, Lord, the thing made me to say, they just want to see what happens. Actually, through protection, in an interview, there's some people that are slightly on me, the right one, and the only one for Allah. So now people are saying, Ashhadu. Allah ilaha illallah. Ashhadu. Anna Muhammadan.
Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.